Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada kaso kan cikin yanar gizo mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Daula Salim.
Daula barka da shigowa.
Barka ta dai Usman.
To madalla sai kuma ni Usman Ahmad Kawara.
Ayo talata ne 29 watan Mayu shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba inda zamu tattauna akan yawaita faduwar jarabawar wayek a makarantun sakandare
haka yake Daula inda kuma bincike ya nuna cewa tun shekarar 2009 zuwa yanzu dalibai akalla kashi 83 cikin 100 ne suka fadi jarabawar wayek
wato shi masu kokari ko marasa kokari a kowanne shiya ko yanki na Najeriya na bangarancin kasan ana samu cewa wai dalilin cewa wai mu nan bamu da kokari ne shi yasa muke faduwa a wannan ba gaskiya bane su cewa can giyan kudu suna da kokari ne malaman su ina gan aka duba yanayin yadda malaman su ke da kwazo suke kokari wajen karantar da su mu na mu sukan yi akasin haka
To zamu karanto amsoshi ko kuma wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku a shafukan mu na abota da suka hada da Facebook, Twitter da ma Instagram.
Zamu ta bakin iyaye da dalibai da malamai a hirar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi mana a zauren muhawarar yau da gobe.
Haka yake sai kuma shirin kwalamar Ramadan inda ita ma ba zamu batta a baya ba ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa.
Yanzu kuma bari mu fara jin amsoshin tambayoyin da muka yi muku. Shin wake da alhakin yawa ta faduwar waye a makarantun secondary?
Kin san da yake ana yawan faduwa musamman shekarun baya da suka wuce zuwa yanzu daga 2009 zuwa yanzu an faɗi da yawa to shine muka ce bari mu tambaye
ka haka ne.
To sakon farko ya fito ne daga Jibrin Umar na Basa yace salamu yau da gobe. Babu shakka faduwa jarabawar waye da wasu dalibai ke yi a makaranta. Hakika laifin malaman makaranta ne duba da yadda wasu dalibai suna da kwazo sosai amma sai kaga lokacin rubuta jarabawa ya amma sai kaga dalibi wanda bai koma ko bai ma ko iya rubutu da karatu ba ya ci jarrabawa amma masu kwazo kuma sun fadi hakan bai rasa nasaba da masu uwa a gindin murhu ku tashi lafiya kabara da tawagarka
to sai su ba sako na gaba ya fito ne daga Ilyas Abubakar Patuskum inda yace salamu yau da gobe to ni dai a gani na laifin malamai ne domin gaskiya abinda suke koyawa wa yara daban an abinda kuma suke tambaya a jarabawar daban
wannan fa lokaci an bi ta barawai abu ta mabi sawu
to haka ne
to sai kuma Yusuf M Ramadan mai gombawa yace yau da gobe a gaskiya yawancin tambayoyin da ake yi wa dalibai ko kuma dalibi a jarabawar waye ba a koya musu su ba wannan ita ce take jawo yawaitar faduwar dalibai a jarabawa saboda haka ya kamata hukumar da ke shirya jarabawa da kuma malaman makaranta su hada kai domin ganin an koya wa dalibi abin da zai fito masa a jarabawa to kin ji wannan shi ko
abin da yake shi kuma abin da yake kenan sai kuma baba ne basku azare inda yace to ba komai yake kawo faduwar dalibai a jarabawan waye ba illa rashin maida hankali wajen karatu to ra'ayin shi kenan
to sai Alhaji Ali Haruna kirami sau Allah sana faɗa daidai yace salam yau da gobe ni ina ganin wasu daliban suke da laifi wajen kin maida hankali akan abin da ake koya musu sai ga wani nan a gaban nan ko Abubakar ne
Abubakar Ahmed inda yace hakika wannan matsala babu mai iya gano ta sai Allah
haka yake to sai kuma Prince Husaini Mika dan masanin Rijau yace salamu yau da gobe ikon Allah. Hakika ɗalibi da suke koyar da kansu, jarrabawa, to wai su wato shi abu amma na fahimta da cewa yake ɗalibi shike koyar da kansu, wato suke koya kansu abin da zai fito a jarrabawa. Saboda haka sai sun yi karatu. To sai in ce to Allah ya bada sa'a.
To amin amin. Sai kuma na gaba ya fito daga mai turare gwada bawa, inda ya ce a gaskiya akwai laifin malamai masu karancin ilimi da basu san yadda za su yi makin jarabawar ba.
To fa. To saboda wasu na kukan cewa sun ci anka da su.
Sun rubuta anka da su. To shi yana ganin cewa malamai ne ba su san yadda suka yi.
To bari mu je ga mumini ne Elzak ya ce salam yau da gobe. Tabbas wannan matsala ba karama bace, dan harkar karatu ba abun wasa bace. Ya kamata a san yadda za a yi a magance wannan matsalar. Ku tashi lafiya yau da gobe, fili mai farin jini, Allah ya ƙara basira.
To amin amin.
To sai in ce mun gode, a ci gaba da aiko mana da sakonni.
To sai kuma na gaba ya fito ne daga yara Bashir. Allah sa na faɗa sunan nan daidai. Inda suka ce nawa ra'ayin kowa na da nashi laifi, masu rubutawa da masu da wasu daga cikin masu rubutawa daga wasu daga cikin ɗaliban.
To
malamai suna kokarin su gaskiya, amma mafi yawancin questions din wayek ba a koyar da ɗaliban su. To ta yaya za su ci jarabawar?
To fa sai sun dage ce da.
To shi ne fa.
To mun gode, bari mu tsaya a nan. Mun gode, a ci gaba da aiko mana da sakonni. To sakonnin kenan da suka zo muku, sai mu ce mun gode da yadda kuke yawan bamu duk tambaya ko kuma muka tambaye ku kan amsa mana. Yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakiliyar mu Binta Ibrahim a jihar Kaduna ta yi da ɗalibai da iyaye a zauren muhawarar yau da gobe. Ina ga har ma da malami a cikin su. Bismillah.
A shekarar da ta gabata an samu faɗuwar jarabawa, har majalisar ta tarayya ta kira minista domin ya zo ya kare kansa a game da dalilan da ya sa aka samu irin wannan faɗuwar jarabawa ta wayan makarantar sakandare. Ku ɗalibai ne wanda suka gama makarantar sakandare shekaran da ya wuce. Shin me yake kuke ganin ya janyo muku wannan faɗuwar jarabawan? Lalaci ne da rashin fahimtar karatun ko kuwa?
A gaskiya mu ɗalibai muna da ƙoƙari sosai. Na farko laifin ɗalibai wannan ticoci ne, saboda ba sa iya yin covering din abin da syllabus.
Ya aka ce ba sa covering da ya kasan.
Ba sa yi, saboda hatta a jarabawa za ka ga an baka abin da ba a ma ba. Kuma wannan yana daga ciki. Akwai kuma abin da ake cema intensive da extensive reading. Duk wannan abin da muke intensive kaga within abin da teacher ya maki na, extensive kuma za ka je beyond. Duk wannan abin da kokarin da muke yi na karatu haka, ai ba gaskiya ni a nawara a yi gaskiya teachers ne. Suna da laifi.
To watan ku kuna iya bakin kokarin ku?
Muna iya bakin kokarin mu.
Amma ba cewa akai wasan ku ne yawa ba da rashin maida hankali da nuna cewa kun isa ba za ku yi karatun ba, kuma ko da an ba ku aikin gida ma ba yi kuke yi ba, kuma ba ku karatu?
A gaskiya wannan ba haka bane, saboda ya za a yi ɗalibi har kwana yake yana karatu kuma a ce laifin shi ne? Wannan ai ba da yiwu ba.
To kaji ya ce wai ba laifin ku bane, duk da cewa da malamai har da iyaye wani lokaci suna nuna muku yatsa cewa ku ne kuka ja kuma ku ne kuma ku maida hankali bane da irin iya bakin kokarin da suke yi wurin biya muku kuɗin makaranta da tura ku makarantar. Amma a ƙarshe bayan shekara shida ku fito da abin da ake cewa F9, wato takardar da ba ta da wani amfani.
Eh, to gaskiya malaman namu in ka duba kamar misali a practical courses kamar chemistry da physics da biology, zaka ga throughout kusan term good an shafa kusan term guda a biology ko a chemistry, babu wani practical da aka zo aka yi. Ko kuma za ga wani practical din an shirya shi kware-kware an dan yi shi ba tare da cikakkun kayan aiki ba, ta yadda mu ɗalibai ba mu fahimci me aka yi ba. Shi yasa aka zo jarabawan sai ga an zo ma da abubuwan da gaba daya sun saba da abin da ya kamata a ce an koyar da kai ko abu nan, sai su zama kamar baki a gare ka.
So watan kenan karantarwa da ake muku bata isa bata inganta ba kamar yanda syllabus din ya da wato shi manhajan karatun. Ya kamata a ce kun sani zuwa ƙarshen shekara ku da shida. Wato manhajan karatun ba a koyar da ku ya isa har ku fahimta kenan. Ba shine abin da kake magana kai ba?
Eh, haka ne. Wato baya isa ta yadda zamu ce mun gamsu da wannan abin da aka mana na shi practical da waye, ta yadda in mun zo jarabawa ba zamu ga wani abu sabo ba, ko ba mu taba ganin abin da aka san abin da aka koya mana ba. So shi ne yasa za ka ga in an je jarabawan za ka ga ba ta yadda za ka yi. Ga dai mu dalibai muna da hikima, muna son karatun kuma muna son mu koya, amma kuma ba a isar mana, ba a kosar da mu da karatun da ya kamata.
To wannan korafin kuma ya zama wani abin kalubale a gare ku, saboda kudancin kasar nan da aka samu jarabawar, jihohin kudanci sun samu, akalla sun samu abin da ake dan bukata a can wuraren, amma arewacin kasan an samu faduwar tafi yawa a nan bangaren. Ba kwa ganin kaman ku ne kuka kasa, saboda su ma ai irin malaman da kuke da shi, irin malaman da suke da shi ne, su me yasa suka iya tsallakewa ku kuma kuka fadi, duk da cewa kuna nuna cewa kaman malamai da kuma tsarin da gwamnati ta kawo na koyarwan shi ne yake kawo muku cikas?
To wato shi masu kokari ko marasa kokari a kowane shiya ko yanki na Najeriya na bangarancin kasan ana samu cewa wai dalilin cewa wai mu nan ba mu da kokari ne shi yasa muke faduwa, a wannan ba gaskiya bane. Su cewa can gyan kudu suna da kokari ne malaman su, in ina gan aka duba yanayin yadda malaman su ke da kwazo suke kokari wajen karantar da su, mu namu sukan yi akasin haka. Saboda yanzu misali kama a Oyo da yankin su Ekiti da Waye, zaka je ka ga mai master degree, mai PhD yana koyarwa, suna musu practical, suna a secondary school har kai har ma da primary. So zaka ga suna da background mai kyau, kuma suna tsayawa su musu yadda ya kamata sabanin mu nan namu yankin mu.
An ce ba ku da kokari ne, su sun fi ku kokari. Gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne?
Wannan ba haka yake ba. Kaman dai yanda muka faɗa, ya faɗa miki ba laifin mu bane gaskiya. Saboda malaman in kika ma duba su, mu nan na arewa, shi kaman yanda yake faɗa a can kudu akwai mai PhD, mai masters, in kika duba nan babu. Daga masu NCE sai waye, ba su aikin tsakani ga Allah, maganan kuɗi ne kawai. Gaskiya wannan ana cutan wannan ne kawai.
Saboda ba a dai koyar da ku
ba, gaskiya ba a koyar da mu yanda ya dace ba.
To in kun je jarabawan kuma me ke faruwa?
In mun je jarabawa muna ganin abin da bamu sani ba, kin ga dole haka za mu. To in ba ka bar shi ba, ya za ka yi?
Sai kawai ku bari, sai ku samu
gaskiya. Eh,
to da ƙarshe wani shawara za ku bada ga ƴan baya tunda ku an riga naku ya wuce sai dai maimaitawa?
Muna kira dai ga gwamnati ta tarayya da ta jiha a gyara tsarin yadda ake ɗaukan malamai, a tsaya ɗauki malamai ƙwararru kamar yadda ake ƙoƙarin yi a wata jiha. Amma kuma abin ban mamaki yana daga cikin matsalar da ake samu, sai ga wasu ana suna son su maida abin siyasa. Wato za ka ga an ce an kori malami kaza, mutane kawai suna tunanin shi in an kore shi iyalansa, amma kuma ba a tunanin cewa shi rashin kwarewarsa yana baya koyarwa da ya kamata. Wannan ma cutarwa ne ga miliyoyin yara, ga dubban yara. Don haka muna kira ga gwamnati su gyara yadda suke tsari, yadda suke ɗaukan malamai, a ɗauki malamai ƙwararru, a ba su training inda ya kamata. Kuma ina ga a hadda tsarin yanayin yadda ake biyan malamai da wato welfare ɗin malamai, saboda wannan ina ga zai ba su kwarin gwiwar su daina sakaci, kuma su tsaya suna kula da abin karatun ɗalibai. Sannan ya kamata kuma a ce akwai gwamnati ba ta ɗauki ƙwararrun malamai da wanda suka kamata. Ya kamata a ce akwai monitoring team wanda za su riƙa monitoring su yadda malaman nan ke gudanar da ayyukansu game da ɗalibai.
A ƙarshe ni abin da zan ce, malamai su dinga aikinsu tsakani ga Allah. Sannan gwamnati ya kamata su nemo manya-manyan malamai.
Malama matsayinki na malamar makaranta, an samu yawaitan faduwar jarabawa, ta yadda iyaye na kuka, ɗalibai na kuka, saboda abin da suke da shi ba zai ba su damar shiga jami'o'i ba. Iyaye da yaran yawancin suna nuna kukan su a gare ku ne cewa ba ku koyar da yaran ne inda ya kamata kuma ba ku mai da hankali wurin koyar da su abin da ya kamata su samu a jarabawan ba ya gaskiya al'amarin yake
to gaskiya al'amari wani zumun ticiyoyi na kokarin su suna iyakacin kokari amma yaran yanzu gaskiya are not serious yara are not serious yara ba sa san karatu yanzu ba sa karatu during exams ko kaman class test kika bada yara yanzu especially yaran yanzu they feel too big suna ganin kawai su yanzu da a too big ba dama a masa fada kuma su ji ba sa karatu ne at all they don't read inda suna karatu at least they, ko out of 10 you can be able to answer 4 or 5
to amma wannan ba kiya ganin kaman laifin a wurin ku yake tunda inda ba su fi karfin ku ba inda wani laifin suka yi kuna dukan su ko kuma ku sasa kan hanya amma in ya zo na karatu bin sai ku kyale sai ku ce su suka sun makan su
karatu
ba ku ne ba ku koyar da su abin da ya kamata
ba daga malamai bane karatu malami ya koyar da ku a makaranta ai karatu a gida ake yi karatun makaranta teacher zai shiga ne koyar da ku abin da zai koyar in baka gane baka tambaya malami ba mai da Allah musulun da zai san ka je gida kai karatu ba kai ba ba kai ba he advise you kai karatu read make sure you read make sure you read amma yaran ba sa sai a gida at times maybe ana samun failure again from parents maybe ba sa matsa ma yaran karatu yaran ma gaba ɗaya general gaskiya ba kaman yaran da bane kin ga da kalli jaje yanda white chin white da in ka samu one credit ka samu one credit you work for that one credit amma yanzu kai kokari kai karatun ka sai dai maybe ka samu failure from the work abun nan dai maki ko something amma yanzu ba sa ma karatun ne ba sa yi
gaskiya kan failure a makin na waye kenan dai makin ganin kamar
akwai wani a kan wani zubin
na bangaren waye
masu makin ba gaskiya wani zubin ina ganin akwai dan problem muscular wannan ina ganin from maybe ko a ce tenayin I say from area you are the end of one zubin misali an kai market din paper dan arewa kudu aka samu wannan matsala
kuna wannan zargi
gaskiya muna zargi har yanzu
to amma me yasa makarantu masu zaman kansu aka samu daliban suna cin
jarabawa
yanda ya kamata inda akwai ma makarantu ake ce musu miracle center
wato da su kowaye a yanzu
yake na ban mamaki saboda wanda ya rzana a wurin kawai automatically wato kawai ya kaddara cewa ya riga ya cina da fifukun sa da yake bukata me yasa sai a gwamnati ne yake samun haka shin su ba akai nasu jarabawan kudanci ne ko
ni ina gani maybe from the government ne amma yanzu ba ga government yanzu ta canza tsari ba teachers an canza teachers za mu ga maybe by next year za a samu change I don't know kinga the way the private teachers ke da serious fa government ba su da serious haka
duk da cewa kuna ikirarin cewa kun fi su gwanancewa a harkan
koyo na gwamnati to gaskiya private ma tunda ba a dauka in kinga private su ma dole sai sun dauki kwararre su ma kwararru suke dauka sai dai kai sa ido yadda private ke da sa ido gwamnati ba ta da sa ido wanda yana mutum akwai sakaci gaskiya
akwai sakaci ba ku koyar da su yanda ya kamata ba kenan saboda an bar ku
karazi ne ba supervisors ba abun kawai teacher kawai zai ga kawai zai kawai yin lesson notes that is all
kuma lesson notes nan ba dalle bane
ba dalle bane
ya shafa duk wani abun
da
ya kamata yaro ya sani
yana yin lesson notes din Gandir akan syllabus din shi amma ba lalle bane a ce ya koyar da shi
saboda haka akwai
to cover up saboda any transfer za su ga eh you have covered za su ga lesson din you have covered amma ba lalle ko wani zubin ma ba shiga aji suke yi ba to kin ga irin wa'annan abubuwan amma yanzu with the change of maybe da naga government sun change teachers an nan abubuwa ila a samu improvement nan gaba
to ke ma kenan kin yarda da cewa kuna da hannu wurin faduwar jarabawan da yara suke yi
akwai hannun malamai akwai hannun gwamnati akwai hannun yara su kansu da ba sa karatu
shawara ki ta karshe ne ya kamata a yi dan ganin cewa ba ƙara samun irin wannan faduwar da aka samu na bara ba
shawara ta ga gwamnati do sun dauki kwararrun malamai to su sa ido su kuma malamai su tsaya fi sabilillahi su aikin su yanda ya kamata su kuma yaran su ma su san cewa iyayen su na wahala da su su zauna su yi karatu su yi abin da ya kamata su ma su samu su haye su kai inda suke son kaiwa
Yeah.
kin ga haske fara aiki
to madalla to Usman ka ji dai tattauna wanda akai da malamai ashe dai malaman ma suna da hannu yaran ma na da hannu iyaye ma na gwamnati na da hannu
har iyaye matan da ai su ma za su matsa ya kamata
kwarai da gaske kam
to kin ga gashi nan na kaman sai mu je zuwa na gaba ko kaman ya samu
wani kuma muna tare da Ahmad Balaraba Said malamin kwalejin kimiya da fasaha a jihar Kaduna wanda zamu ji zamu hira da shi mu ji ta baki
ya ma koyar da ni kaina
oh haba to lallai fa
assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum salam
malam Ahmad Balaraba barka da warhaka
yauwa barka
malam barka da warhaka
yauwa barka ku da aure lafiya
da lafiya Allah malam ya kwana biyu
alhamdulillah
ya azumi
masha Allah to mun tattago magana akan waye ko kuma yawan faduwar dalibai a jarrabawa shi yasa muka sa wannan tattaunawa da aka yi na yanda cewa malamai da gwamnati da iyaye da su kansu yaran an ce kowa na da laifi yawan faduwa da ake a jarrabawar waye cewa wasu sun ce wahala ne da ita wasu sun ce a yara ba sa karatu sun ce a malamai ba a sa musu ido wasu sun ce a gwamnati
ba ce ba a koya musu abubuwan da yake fitowa a jarrabawar
me kake gani kai a matsayin ka na malamin jami'a da kuma wanda na san daga can ake fitowa daga wayar din sauran a shigo jami'o'i
na'am hello
muna jin ka yanzu muna jin mu jimi zaka shan faɗa
wato abin da ke faruwa yanda dai kuka faɗa din haka abin take eh wato ba za a duba a ce to gwamnati kadai ne suke da laifi ba hadda gwamnati hadda su malaman hadda su iyayen hadda kuma dalibi abin da ya sanya to wato an zo wani zamani ne akan sa muhimmanci da yawa akan ita shi certificate to certificate din dama to shi ne ra'ayi shi ake dubawa ce wato idan aka fito daga makaranta aka samu certificate an samu biyan bukata ba zuwa neman ilimi ake yi ba
wanda za a yi amfani da shi
kan haka shi dalibi da ya shiga makaranta shi hangin nesa da yake shi ne kawai shi ya je kawai ya fito a bashi kwalin nan kawai ya fito ya je neman aiki ya samu biyan bukata shi malamin kuma yana jira albashi ne kawai ya karbi kuɗin shi ya wuce ya kama hanyar shi to akwai ire-iren malamai da suke koyarwa da bai kamata ma suna koyarwa ba gaskiya tsakani da Allah bai kamata ma a ce an same su a aji ba akwai kuma dalibi da bai kamata a tura shi lallallalle a masa mishi lallallalle sai yayi karatun boko ba kowa da hanyar shi
haka
to inda maganan kuma ya ƙara lalacewa ita gwamnati ba a sa ido abin da ake kiran control babu a cikin makarantun da dukkanmu hadda nima mutane da yawa za a ji da aka je public schools makarantun
gwamnati
ba haka akai
ba
komai yanzu ya canza ita makarantun gwamnati ba a sa ido malaman ba a biyan su ga ajujuwa ba kujeru ba kayan aiki ba kayan koyarwa to kaga ya za a samu nasara akan irin haka dole ne a samu cewa yaran suna faduwa akan waye
eh to yanzu malam Ahmad yawanci lokacin da aka zo aka ga da ana ta faduwa a waye din nan sai aka zo gwamnatin Najeriya sai ta ce to bari ta fito da hukumar NECO wadda ita ce ta kasar wadda za ta dinga gwada dalibai saboda ana ganin cewa wadda daga West Africa gaba daya Africa ta yamma ta fito ana ga kila hakan yana da nasaba da tsarin da wasu kasashen suke bi kila yana kada yaran mu sai aka fito da NECO amma kuma kamar shi ma fa bata canza zani ba
to ai zai wuya a samu nasara hadda NECO din ma abin da yasa to ai makarantun ga su nan dai da yawa kuma duk masu neman certificate din kuma ga su nan da yawa zai wuya ma a ce to an bi su an samu ana control akan dukan su da baki daya ba zai yi ba su makarantun da suke private su suka fi yawa dukkan su neman kuɗi suke yawanci a cikin su suna da abin da ake kira wai miracle center yaro ba sai ya zauna ya zana jarbawa ba zai ci
to kaga wannan magana da kai malam Balarabe magana miracle center din nan Allah ya so mako mai zuwa saboda lokacin yanzu ba zai ban ba za mu dawo kanka mu ji dama mun taba tabo magana sai mu ci gaba daga nan mu je inda aka tsaya yanzu kan bari mu je mu sha kwalama
to malam mun gode malam
Assalamu alaikum. Sadiya Abdalla daga nan Katsina nake magana. Yau a filin namu za mu yi magana ne kan wara. danya wannan awara yawanci kuma meat pie din ta yanda ake meat pie to wannan tofu san za a yi abin nan ne wara za a amfani da ita a yi pie din nan da ake kamar yanda ake meat pie to wannan nan wara ne wannan awara pie za a yi to yawanci so da yawa tunda mutane ana cin wannan meat pie din nan an saba ana ci wani ma ba zai iya yaje ya siya ya ci ba zai ga yayi mai tsada ko ba shi kadai ba a gida da sauransu to idan uwar gida ta tashi idan inda ake sai da ma awara ce dan ya kamin irin masu soya wannan tana iya zuwa ta so kayan ta ta aje in kuma za ta iya yin abinta a gida ne to tana iya yi amma yafi mata sauki ta samu irin masu saida wannan masu soyawa su saida sai ta sawo danyarta sai ta kawo ta aji yanda za ta yi mu wannan danyar ta samu maginta a jino da gishiri haka sai ta dan dama shi da dan ruwan dumi sai ta zuba ma wannan awara danya ta bar shi kaman minti 30 wannan magi ya dan shige shi ciki da gishiri idan tayi wannan gefe ɗaya kamin ta juya kan wannan abu ko awa ɗaya ba matsala kamin ta juyo kan wannan sai ta koma ta kwaba abin nan dinta da za ta yi wannan pie din nan da shi yanda uwar gida za ta yi wannan bayan da ake meat pie ba wasu suna sanya mashi su majirin da su baking powder da sauransu to wannan kwabin da za ta yi yanayin kamar yanda ake kwabi na biredi haka za ta yi shi za ta samu flour ta zuba flour ta a cikin ɗan roba sai sannan ta dan zuba sai ta dan tona kamar ɗan rami haka kamin ma ta sa ta dan tona rami sai ta dan barbada dan gishiri da dan sukari ta motsa sai ta dan tona rami haka sai ta kawo ruwan duminta sai ta sa a ciki ta kawo yeast ta sa ta kawo mai ta zuba sannan sai ta motsa kayanta in ta motse ta ta dinga mujuya ta dinga juya gaba ɗaya wannan fulawa za ta haɗe idan ta dan yi ruwa ruwa ma tana iya ƙara sa fulawa ta dan yi da haɗewa dan ta dan yi dan kauri kauri ta abin nan sai ta rufe abin abin ta yi awa ɗaya za ta ga nan da nan ya hau in yeast din yana da kyau to idan yayi wannan hawan za ta zo ta samu ko chopping board ɗinta ko dan wani katako sai ta barbada fulawa sannan sai ta kawo wannan kwabi da ta yi sai ta duka yanka shi tana budewa haka kamar yanda ake ma meat pie to ita waccan wannan awaran nan danya da ta ajiye gefe daya to ita za ta dauko yanzu sai ta tsame ta daga wannan ruwan ta gutsutsura ta a frying pan sai ta dan sa mata mai kadan ta kawo wannan gyadan miyan nan mulmulalla ta turawa ba ta mu ta Hausa ba da kakkata ko in mulmulallar gare ta ta dan gurza ta ta sa da magi da kori ta jajjaga attarugunta da albasa ta sa ta yanka tsawon tattasan nan nata mara yaji sweet pepper ta sa a ciki ta dan motse kaman dai yanda mutane ke hadi ake manama ana sanyawa a wannan abu to haka uwar gida za ta yi ma wannan awara idan ta sanya ta motse zai yi kamar irin taso ya kwai diddata ta mun murje shi din nan haka za ta ga ya bata to sai ta dauki wannan abin nan din nan na wara ta rika zubawa a wannan abin nan na kwabi da ta yi tana maniya tana daddanewa kamar yanda ake yin meat pie sai ta aje kayanta in so take yi ta yi baking ta sa oven to in kuma soyawa za ta yi a mai sai ta soya a mai kun ga wannan kowa na iya ci wanda ke da gout ma yana iya ci tunda ba nama bane ba jan nama bane an samu sauki kuma idan kana ci ma man ciya za ka yi ma wai ashe ware ce a ciki sai ka ganin kamar meat pie kike ci ba wancan ba to a sha ruwa lafiya
dogo ya ajalin mai kuɓe to amma na ajalin meat pie akai amma kuma awara pie ne naga kina tafiya ba dai sha ruwa ba
abin
da ya yi da marmari shi dai Najeriya sun kusa shan ruwa shi za mu kace to sai a samu shi da kwalaba kila mai saurin hannu ya iya yi
ya iya yi kamar ma ba su yau ba sai gobe
sai gobe to dole dai mu tattare yanzu kan ina mu ina mu sai kuma Allah ya kai mu gobe mu sake da yanzu kan a madadin abokiyar aiki
Daula Salim
sai kuma Daniel Brown da Wade Umarni shirin da engineer mu neo Mr. Skip neo Usman Ahmad Kabara madadin Hafsat Maila take maka shirin ya kammala nake cewa mu zama lafiya
Miliyar Amurka yau ta cancance Ta yi bincike ta tsaro zance Ba ruwanta a yau da malalace Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari